This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan aminin lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 21 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai.
Ibrahim, sojojin Amurka sun kira wani taron da ake sa ran kasashen Afirka 30 za su samu wakilcin hafsoshin tsaron su a Botswana da zimmar warware matsalar tsaron da ta dabaibaye nahiyar. Dakarun Isra'ila sun zarfa hare-haren su a fadin zirin Gaza yayin da ake ci gaba da gwamnati fada. Sannan Ukraine ta kai hare-haren jirage mara matuka da suka auna matatun man Rasha.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji halin da ake ciki zuwa yau Juma'a game da takaddamar sarautar Kano inda wasu ɗan ƙasa wato jihar ke cewa
ni duk wannan abun ba shine a gaban mu ba. Babban abun da yake gaban mu da yanayin yanda tsadar rayuwa ake cikin ta. Kuma sannan indo suna ta rigima a tsakanin su.
Za kuma aji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta soke kwangilar harkokin ma'adanin uranium da kamfanin Orano na kasar Faransa. Shi kuma kamfanin ya ce zai maka Niger kotu.
Duka kasashe na duniya masu bukatar nuclear ko su wane ne ma in suna son hulɗa da mu su zo in su sai shi da daraja a saida musu kama kasa hidima a ba ƴan kasa aiki.
To kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin da dan gari wanda yau Mustafa Nasir Batsari ke gabatarwa inda yau shirin ya bakunci garin Kambi na karamar hukumar Moro a jihar Kwara Najeriya. Za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurare amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Hafsoshin tsaron kasashen Afirka 30 ne ake sa ran za su halarci wani taron soji na wuni biyu a Botswana makon gobe inda za su tattauna akan kalubalolin tsaro da zaman lafiyar nahiyar. Rundunar dakarun Amurka na Afirka ko kuma AFRICOM a takaice ne ta shirya taron, wato taron tsaron wanda shine karin farko da zai gudana a Afirka. Tun bayan babban taron na farko a shekarar 2017, ofishin jakadancin Amurka da ke Gabron ya fitar da wata sanarwar da ke cewa Amurka za ta karbi bakoncin taron da haɗin gwiwar manyan jami'an tsaro daga fadin Afirka a Botswana zuwa makon gobe. Manyan masu gabatar da kasidai da masu tattaunawa sun hada da manyan jami'an fararen hula da jami'an soji. Bisa bayanan Lieutenant Commander Bobby Dixon, mai magana da yawun rundunar ta AFRICOM.
The aim to tackle the pressing security challenges on the African continent and to find
Bobby Dixon ya ce manufar taron ita ce don tunkarar matsalolin tsaron da suka addabi nahiyar da kuma lalubo hanyoyin aiki tare don tabbatar da cewa Afirka ta zauna lami lafiya. Daga yunkurin shawo kan matsalolin ta'addanci zuwa barazanar kutse ta yanar gizo da ayyukan tabbatar da zaman lafiya, wannan taron zai tabo duk waɗannan batutuwan. Za a samu bayanai daga masana da shugabannin sojoji akan dabaru da hanyoyin kulla dangantakar da za su ƙarfafa samar da dunkulallen tsaron Afirka. Wannan ya wuce taro kawai, wata muhimmiyar hanya ce da za ta kai ga tabbatar da tsaron nahiyar Afirka baki ɗaya. Afirka ta ce, wato AFRICOM ta ce taron zai dora akan nasarar da tarukan baya suka cimma. Taron na bara wanda ya gudana a babban birnin kasar Italiya Rome ya samu halarcin wakilai daga kasashe 43. Dakarun Isra'ila sun yi talugudan wuta a Rafa da sauran yankuna a fadin zirin Gaza, sannan sun yi arangama na gaba da gaba da mayakan kungiyar musulancin Falastinu Hamas, kamar yadda mazauna da dakarun Isra'ila suka faɗa. Mazauna sun ce da alamu Isra'ila tana yunkurin cika burinta na mamaye Rafa baki ɗaya ne, birnin da ke kudancin Gaza da yake fuskantar hare-haren Isra'ila tun farkon watan Mayu. kasancewar Isra'ila ta riga ta mamaye yammaci da arewacin birnin. Tankuna suna ta kutsawa yankin yammaci da arewacin birnin. Dakarun Isra'ila sun yi ta kai hari daga jiragen sama a tankoki da jiragen ruwa daga gabar teku. Lamarin da ya sanadiyar raba mutane da muhallansu a cikin birnin da wato da adda ya kasance mafaka ga sama da mutane miliyan 1 da suka rasa muhallansu waɗanda aka tursasawa da dama daga cikin su sake gudu. Jami'an lafiyar Falasɗina sun ce akalla Falasɗinawa 12 ne wasu har-harin Isra'ila suka kashe yau Juma'a. Ukraine ta faɗa yau Juma'a cewa wasu har-harin da ta kaddamar yau sun auna matatun mai da dama da cibiyoyin soji a kudancin Rasha, wanda Moscow ta ce ya yi sanadiyar kisar mutum guda. Rasha ta ce ta kakkaɓo jirage mara matuka 114. Kyiv ta auna matatun man Rasha da dama cikin 'yan watannin bayan nan. Tana mai cewa hakan ya dace kasancewar Rasha tana dogaro da su ne ta samu kuɗaɗen da take ɗaukar nauyin sojinta. Ita ma Rasha ta kai munanan har-harin da suka auna na'urorin samar da makamashin Ukraine da dama. Sojojin Ukraine sun ce sun kai har-harin jirage mara matuka matatun mai a Afiski, Ilski, Kranuzda da Astrakhan, sannan da wata cibiyar sadarwa da leƙen asiri da ke kudancin Rasha.
To, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kanan dabu a Najeriya, inda za a ji halin da ake ciki game da rikicin masarautar Kanan. Mahmud Ibrahim Kwari, gare ka.
Takaddamar dai ta ƙara zafafa ne a jiya tun bayan da babbar kotun tarayya ta bayyana wani ƙware-ƙwaren hukunci dangane da rikicin masarautar na Kano. A hukuncin na jiya, alƙalin kotun mai shari'a Abdullahi Muhammad Liman ya bayyana cewa sa hannu akan dokar masarauta da sake naɗa Sarki Muhammadu Sanusi da gwamna Abba Kabiru Yusuf ya yi a ranar 24 ga watan jiya, dukkaninsu haramtattun ayyuka ne, kuma kotun ta shafe su ba tare da ɓata lokaci ba. Sa'o'i kalilan bayan zartar da wannan hukunci na kotun tarayya ne, sai gwamnatin jihar ta Kano ta bakin kwamishinan shari'a Barista Haruna Isa Daideri ta sanar da cewa za ta rushe katangar gidan sarkin Kano na Nasarawa GRA, inda Alhaji Aminu Ado Bayero ke gudanar da harkokinsa na fada tun bayan barkewar wannan rikici. Gwamnatin ta kuma umarci kwamishinan 'yan sanda na jihar ta Kano ya fitar da Sarki Aminu daga fadar ta karfin tuwo ba tare da jinkiri ko ɓata lokaci ba. Jim kaɗan bayan bada wannan umarni ne, wani lokaci bayan sallar isha'i a jiya, aka girke motocin katafila a daura da fadar Sarki Aminu Ado Bayero, al'amarin da ke alamta cewa gwamnati ta shirya tsab domin aiwatar da wannan aiki. Sai dai har zuwa lokacin hada wannan rahoto da rana, ba a kai ga rushe katangar ba, kuma daga bisani ma an sauya waɗancan motocin katafila matsuguni zuwa kusa da gidan gwamnatin Kano. Hannu guda kuma an ƙara yawan jami'an tsaro da ke ba da kariya ga fadar mai martaba Sarki Aminu Ado Bayero, inda suka kulle wasu daga cikin hanyoyin da ke makwabtaka da fadar. A ɗaya ɓangaren kuma, tun a jiya ne aka ƙara yawan 'yan tauri da ke ba da kariya ga fadar Sarki Muhammadu Sanusi na biyu, inda yake gudanar da harkokinsa na fada. Shine dai Kanawa ke bayyana albarkacin bakinsu dangane da wannan hali na cikikaka da aka shiga kan sha'anin sarautar Kano.
Nana Kamilu ya lokaku ni duk wannan abun ba shi ne a gaban mu ba. Babban abun da yake gaban mu ga yanayin yadda tsadar rayuwa ake cikinta, kuma sannan indo suna ta rigima a tsakaninsu.
Malaji Abubakar, duk masu hankali wani abubuwa ya da mishi saboda wani rigima da ake gaba ɗaya ba su da amfani. Yana da kyau in da yadda za a sulhu a sulhu.
Ni a ra'ayina akan wannan masarauta, kamata ya ce tunda gwamnatin Sojan ta sauke shi, ta sauke wannan tsohon sarki, kamata su ma su kyale su dora ra'ayinsu. In ya so in suka karɓi gwamnati su ma su dora ra'ayinsu.
Rahotanni sun tabbatar da cewa yayin da Sarki Muhammadu Sanusi ya yi sallar Juma'a a masallacin cikin gari bayan ya yi zaman fada, shi kuwa Sarki Aminu Ado Bayero ya gudanar da sallarsa ne ta Juma'a a masallacin da ke fadarsa ta Nasarawa GRA, kuma a nan ne aka gudanar da zaman majalisar sarki. Na nemi ƙarin bayani daga kwamishinan yaɗa labarai na Kano Baba Halilu Danti dangane da tsaikon da ake samu wajen aiwatar da umarnin gwamnati na rushe katangar gidan Sarki Aminu Ado Bayero, amma ya ce kwamishinan shari'a ne ke da hurumin yin bayani a kai, wanda shi kuma ban samu nasarar samunsa ba ta wayar tarho har zuwa lokacin da na hada wannan rahoto. Ya zuwa yanzu dai jama'a na tafiyar da harkokinsu na yau da kullum a birni da kewayen Kano kamar yadda suka saba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Tun sama da shekaru biyu ne kasashen yamma suka yi ta yin kira ga Koriya ta Kudu da ta samar wa Ukraine makamai kai tsaye, suna jaddada cewa makaman Koriya ta Kudu za su yi tasiri matuƙa wajen tallafawa Kyiv ta kare kanta daga mamayar Rasha. Koriya ta Kudu, wacce ta kasance babbar mai kera makamai, ta ki amsa kiran. Tana damuwa cewa samar wa Ukraine makamai kai tsaye na iya tunzura Rasha ta faɗaɗa dangantakar soji da Koriya ta Arewa, wacce take neman taimakon makaman zamani da za su tunkari Seoul. To da alamu kuma wannan tunanin na iya sauyawa. A wannan makon, Rasha da Koriya ta Arewa sun sanar da kulla dangantakar tsaro. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna alamar cewa yarjejeniyar za ta iya ba da damar samar da ƙarin makamai ga Pyongyang. Kulla dangantaka tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha ya baiwa masu sa ido da dama mamaki, waɗanda suke zaton cewa buƙatar Moscow da Pyongyang na gajeren zango ne kawai. Matakin ya kuma fusata gwamnatin shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol.
To a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Da alamar dai a kokuwar mallake harkokin uranium na Jamhuriyar Niger da kasashen Faransa da Rasha ke yi da juna, ƙasar Rasha ta yi galaba zuwa yanzu saboda gwamnatin mulkin sojan Niger ta soke kwangilar kamfanin Urano na ƙasar Faransa. To sai dai kamfanin na Urano ya ce zai ruga kotu. Hamid Mahmud, gare ka.
A cikin wata sanarwa ce da gwamnatin Niger ta fitar, ta bayyana cewa ta soke lasisin gudanar da aikin kamfanin Urano mallakar kasar Faransa da ke yankin Imuraren na jihar Agares da ke arewacin Niger. To sai dai a nasa bangare, kamfanin Uranon a cikin wata sanarwar da ya fitar ya ce gwamnatin Niger ta ɗauki matakin soke lasisin nasa ne, duk kuwa da cewa ya soma gudanar da wasu ayyuka a filin haƙar makamashin na uranium da ke arewacin kasar tun ranar 12 ga wannan watan, bayan da ya cika dukkanin sharuɗan da mahukunta suka da ya masa. Ilyas Abubakar na kungiyar Rotar da ke sa ido kan makamashi a Niger yabawa yayi da wannan matakin da gwamnatin Niger ta dauka, duba da tsawon lokacin da aka shafe da baiwa kamfanin lasisi, amma kuma ba tare da yayi wani abin a zo a gani ba.
Shekara da shekaru muke jira a yi shi, kuma mun sha kira da kwakwaran murya ga gwamnati a tabbatar da wannan hukumcin. Kai dokoki da aka shata da ya kamata duk kowane kamfani zo zai hako ma'adanai ko kuma wani abu zai binsu. Kuma su dokokin sun ce idan aka baka akwai wa'adi da ya kamata kai wannan aikin. Wannan rijijeniya ta samo asali ne a shekara 2009 tsakanin kasan Niger da kamfanin Urano, a wannan lokacin ana ce mishi Areva. Suka ɗauki alkawalin 2012 za su fara wannan aiki. A yau zancen da muke muku ba a yi ba wannan aiki, kuma amma an gaya musu cikin dokokin Niger ga ƙudurin da ya ce idan ba kai ba aiki lokaci ya kai a amshi wurin gare ka. Don kuma a namu gani kawai zartar da hukumcin doka ne, kamar tabbatar da doka ne aka yi.
Tun dai bayan juyin mulki a shekarar bara ne sojoji suka sha alwashin sake nazarin yarjejeniyoyin haƙar ma'adinai da aka baiwa kamfanonin ƙasashen ƙetare. Ka haka ne suka yi wa kamfanin kashirin kwace lasisinsa a filin haƙar makamashi uranium ɗin, idan uranan bai samu ci gaba da aikansa ba daga ranar 19 ga wannan watan. To sai dai kungiyoyin fafutuka na ganin lokaci yayi da gwamnatin Niger za ta rika sayar da arzikinta a kasuwannin duniya. Lawal Bube yana daga cikin masu wannan ra'ayin.
Duka kasashe na duniya masu bukatar nuclear ko su wane ne ma in suna son hulɗa da mu su zo in su sai shi da daraja a saida musu. Amma kasa hidima a ba ƴan kasa aiki a tattala talakawa noma kiwo duka wani abu wanda yake kawo arziki cikin kasa a yi kamfanonuka a samu ta daga cikin halin ƴan yaran bana ko da samu
tuni dai ƴan kasar Niger suka so mu tofa albarkacin bakunan su yayin da wasu ke ganin dacewar hakan wasu na ganin rashin dacewa wasu kuma na ganin abu hayoyin tattaunawa
bisa soke wannan lasisi ina ga yayi daidai kuma sai in ce an makara ma wurin soke saboda ba yau bai kamata a ce an soke abin ya dace fiye da inda ake zato
wannan mataki da aka doka gaskiya bai ba mutane na ciki suna dan aiki an rage shumar cikin tahiya in aka zo aka koma har yanzu mun samu koma ba a ba su dama a sanemi tattaunawa tsakanin su yadda za a yi a samu sasanci
shekaru fiye da 50 Faransa ta kasance tana cin karanta bawo babbaka a Niger wajen bangaren hakar ma'adanan uranium a arewacin kasar sai dai masana na alakanta matakin na soke lasisin kamfanin Orano mallakar kasar Faransa da sabuwar alakar da ke tsakanin kasashen Niger da Rasha Hamid Mahmud muri Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
to gaida Hamid yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shiri na da dan gari shiri na hadin gwiwa a tsakanin tashar gidan Radio Prestige FM a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger da kuma sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to shirin na wannan mako ya leka a garin Kambi ko kuma sabuwar Oloru ta karamar hukumar Moro a jihar Kwara Najeriya garin da kwata-kwata shekarunsa 27 a duniya to za ku ji dalilin da yasa wannan gari ya shahara kuma mun samu sa'ar zantawa da sarkin wannan gari
sunana da aka fi sani Muhammadu Dawango amma asalin sunana Muhammadu Ma'azu ni ne sarkin Hausawa nan garin Sabo Oloro
a takaice ba mu tarihin shi wannan gari
tarihin wannan gari kamar yanda muka same shi tabbas da tsoho Oloro ake sai Hausawa suka yi kokari cewa suna son a ba su tasu area wanda su buda wani gari nasu na musamman shine suka zo wajen Ala Angwa a wannan lokacin magaji ne su shi a da wannan kasar suka roke shi yace zai ba su sai aka ce to a tai wajen mai martaba sarki Ilori a je wajen Balogun Balogun jagoranci zuwa gidan sarki Ilori aka tabbatar musu to a gwada musu aka zo na aka diba musu aka su gwada inda suke so sai suka gwada da suka gwada kuma aka zaka aka ce an ba su to shine aka taso daga tsohon Oloro aka dawo nan to ga shi Allah da hukunci da
nan to ga shi kamar naji kamar suna biyu ke da garin nan a ce Kambi a ce Sabo Oloro yaya lamarin yake
ita Oloro tsohuwa ga ta can gaban mu dan garin can shine asalin Oloro to nan ko Kambi garin Hausawa kenan a maganar yarbanci ko shine aka ce mata Sabo a Kambi garin Hausawa
to yanzu garin nan ya kai kamar shekaru nawa da kafuwa
insha Allah zai kai shekara 27 zuwa 28 da kafuwa shi
na'am to tunda aka kafa shi zuwa yanzu kamar sarki nawa ne aka yi a wannan gari
an yi sarkin Hausa Alhaji Idi amma ba an nado shi masarautar sarkin Ilori ba shi nan magajin da ya bada wannan kasar shine ya nada shi aka yi shugaban Balogun da aka dakatar da shi aka ba wani Muhammadu Mai Leda rikon kwarya har yi wasu shekaru shi ma lokaci ya aka yi zaben sarauta shine da ni ne na farko wanda sarkin Ilori ya nada a nan ga zama sarki
yanzu kai ne sarki na biyu kenan a takaice koko na farko na uku yanzu kai ka shekara kamar nawa kana sarauta a wannan gari
yanzu ina shigo shekara 9 da jagorancin wannan gari insha Allah
to wannan gari dai ga nan dai tabarkalla ya cika ya batse kuma gari ne a Hausance a iya cewa na yan duniya yaya kake fama da shugabanci a wannan gari
yadda nake fama da shugabanci alhamdulillah na gode ma Allah kai ma ka ganin mai don ka ka isko da nake katakire da al'umma saboda site dinan 36 babu dan da babu a garin nan kowanne akwai shi anan kuma wanda aikin gwamnati ya kawo ba wanda to kuma karantawa kowa ya katalo ya zaka nan ya zauna to na kafa dokoki waɗanda za su taimaka min da zaman lafiya a gari kuma shugabannin ƙasar nan sun goya min baya ta haka muka yi nasara nake samun zaman lafiya duk abin da ke kawo fitina mun dalike shi mun ce ba ma son shi irin a yi aure a ce za a yi diji dijin nan bala'i ne za a sa TV bakin titi yaran gari ba su karatu suna wurin yan tutu suna wurin masu shayi suna kallon TV ba ruwansu da karatu sai na ce to akwai shi askin banza na ce babu kwabo da mashi wurin daurin aure ana dattawa walakanci ana watsa musu kasa na ce babu ba a kuma shayi cikin garin nan
wato a takaice dai duk wata badala a haramta ta
duk abin da muka san ya saba ma shari'a to wallahi in ka ga shi sai dai abin da fi karfi na ba tare da amincewa ta ba ko yadda ta da ni da committee nawa ba za mu taba yadda ba
na'am amma na ga kaman wani bangare za ka ga irin kananan yara haka yan mata Hausawa kaman suna zaman kansu ka san da wayannan mutane da ke zaune
gaskiya ne na sani ka san komai da sanin za a ci nasara wannan bangare mun same shi haka kuma muna nan muna iya kokarin mu akan mu ci nasara a wajen idan da abin da ke faruwa ce yanzu babu shi don da zaka isko su ka sanin birta ana shaye-shaye wani ma sai an talla-talla dauka tun da ka tona kaga wanda ka ga yana tangadi yana yawo zakwa ka garin ga kaga babu to mu hana
amma su wayannan kananan yara yan mata da ke zaman kansu kana ganawa da su ko kuma wani
muna kiran su mutum ina tabbatar musu su ji tsoron Allah sannan na gaya mu akwai gidan durama shi wannan gidan durama ina gaya musu duk yariyar da ta kai ba ta haura ma shekara 25 ba na ganta wurin mai gidan durama nan na sha sa a musu ka ba su kashi kuma ba yan sanda su mun kama yariya muna ɗaukar ta mu sa wanda ya ɗauko ta ya biya kuɗin mota a kai ta har garin su mun sa an kai yariya da nan har Maiduguri mun sa an kai yariya Kano har Zamfara da Katsina
to sarki wannan gari na sabon Oloruko kuma Kambi ka taɓa wani shiri na musamman ganin waɗannan yara sun yi ɗauka hankali ga su mata ‘yan mata ga su sun baro uwayensu akwai wani shiri da kake ganin za ka yi nan gaba ko can arewa manyan arewa da sauransu domin ganin a taƙaita wannan abu domin wani abu yana da matuƙar tayar da hankali idan ka duba
sosai ai babu inda muka samu matsala sai can arewa shugabanni da iyaye na arewa su ne jamuna duk wannan fitinar ta samu Najeriya saboda ko oho da harkar talaka ko yayi ko kai ko zanna kirki ko zanna kware ba ruwansu yayan su ka sani da arewa ta taimaka muna kamar yadda muka riƙe nan wallahi da ba za a samu haka ba kana ganin nan bani da wani ga doka ga wanda duk ya saba ma doka dan da na yi wa da ciki na wallahi na yi amai bulala gaban jama'a cikin wadawa na wallahi an wa wasu bulala na da suka yi abin da ya kamata yi musu bulala bulalan nan muna yin ta domin ya zai izina ga al'umma ko da ba wata bulala ba ce amma tana bata suna kuma tana jawo jin tsoro ga mai aikata laifi a ce gaci an kwanta sai gidan da ke amai bulala kana shiga gari ya rika kama nuni in ji ai ma da ita da sunan sata a ce barawo ne gidan sarki mai bulala in lalata kai da yari a ce ai shi na da ya gidan wani koyi da wance ga na mai bulala gidan sarki yan ma mata aure ne kazalika su waɗannan su ne na adda bulala a wuri na
to sarki shi wannan gari yanzu wace irin nasara za a ce an samu dan gashi nan tubarkalla ya cika ya batse
ai nasarorin
ya ce kana kusan gari ma
zaman lafiyan nan da dokokin nan su ne nasarorin da muka samu
to ko menene bukatar mutanen wannan gari wanda ya fi ci masu tuwo a kwarya
muna da bukatoci don gaskiya gwamnatin nan ta ku uhudan kuma akalla yau inda za a yi kwari'a babu waɗanda ba mu da shi a garin nan duk wani wa duk wata local government ba ta yi mu kwari'a ba saboda dan adam dan da annan in Allah da kwari'a sama da 10,000 muna iya hada ta garin nan kaga ba mu da ruwa
wuta ma dai tunda na zo wurin kwana na uku ban ga wuta ba nan
tun kamin a ce maka ai magana azumi ba mu da wuta ila yau ruwa babu asibiti babu makaranta sai fara Allah ya taimaka aka gina mana primary tun wasu daki aji biyu da bi kola ta kun gina mana a garin Ghana sabusun da gwamna ba a koma kula ba sai nan bara an zaka an gina mana aji zuwa to nan ita muka samu to abin da mu mu an ki kawo mana mallamai masu jar Hausa mun yi muna da namu yaran da kai karatu da muka dauko mallamai ai kedda a bakaba gwamnati musu albashi domin su taimaki wanda ba su jin Hausa an kirinku su to wannan abin na bata mai rai
to amma kun taba kai kukan ku wurin ita gwamnati ko kuma
ran gaske
na me suke ce muku to
sai su ce mana za su yi ko a rubuto mu rubuta mu kai takaddar ba mu sanin inda aka yi ta
sarki yanzu yawan garin nan misali zai kai yawan mutane kamar nawa
wallahi Allah ya so yanzu garin nan in za a kirga a ce dan adam sama da 20,000 za a samu
to shirin da dan gari dai yayi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar Kwara akan wannan bukata ta mutanen garin na sabuwar Oloru ko kuma Kambi amma kuma lamarin bai samu ba domin kuwa kokarin samun shugaban karamar hukumar ta Moro ta wayar salula ya ci tura jama'a abin da yasa muke nan a cikin wannan shirin na wannan mako a madadin hukumar gidan Radio Prestige FM a birnin Mina da kuma sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC musamman mai kula da shirin Maryam Dauda Mustapha Nasiru Batsari da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu zama lafiya
to a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu
jama'a assalamu alaikum Sakon mu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, gwakarufin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salam biyo yi Hausa. Dan Allah ku bani dama in kira ga dan majalisar wakilai mai wakiltar karamar hukumar Bauchi, Honorable Aliyu Aminu Garu, ya taimaka ya rika leko al'ummar mazabar sa. Irin yadda tunda aka zabe shi ya tafi muka daina jin labarin sa. Ba sanu ba madalla. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar da nayi domin shi. Sako na gaba ya fito ne daga Sanusi Madatai da Mamman Sani Dauda daga jihar Damagaram Jamhuriyar Nijar suka ce biyo yi Hausa a gaskiya lamarin abin da ke ci mana tuwa kwarya a nan garin mu na Badaraka shine batun rashin hanya mai kyau da za ta sada mu da birnin Damagaram musamman ma dai wannan lokaci na damuna da kuma rashin ɗakin shan magani ma'ana dai asibitin kula da marasa lafiya wannan hakan yake haddasawa al'ummar Badaraka zuwa asibitin Gaffate da Tsamkaka da kuma birnin Damagaram na haka muke kira zuwa ga dukkan hukumomin kwamitin ceton kasa na kasar mu ta Niger da su taimaka mana
to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
Ibrahim a takaicin hafsoshin tsaron kasashen Afirka 30 ne ake sa ran za su halarci wani taron soji na wuni biyu a Botswana makon gobe inda za su tattauna akan kalubalolin tsaro da zaman lafiyar nahiyar rundunar dakarun Amurka na Afirka ko kuma AFRICOM a takaice ne ta shirye taron tsaron wanda shine karin farko da zai gudana a Afirka tun bayan babban taron na farko a shekarar 2017 Dakarun Isra'ila sun yi talugudan wuta a Rafah da sauran yankuna a fadin zirin Gaza sannan sun yi arangama na gaba da gaba da mayakan kungiyar musuluncin Falastinu Hamas kamar yadda mazauna da dakarun Isra'ila suka fada mazauna sun ce da alamu Isra'ila tana yunkurin ci wato cika burinta na mamaye Rafah baki ɗaya ne birnin dake kudancin Gaza da yake fuskantar hare-haren Isra'ila tun farkon watan Mayu Ukraine ta fada yau Juma'a cewa wasu hare-haren da ta kaddamar yau sun auna matatun mai da dama da cibiyoyin soji a kudancin Rasha wanda Moscow ta ce yayi sanadiyar kisar mutum guda Rasha ta ce ta kakkabo jirage mara matuka 114 Kyiv ta auna matatun man Rasha da dama cikin yan watannin bayan nan tana mai cewa hakan ya dace kasancewar Rasha tana dogaro da su ne ta samu kudaden da take daukan nauyin sojin ta Tun sama da shekaru biyu ne kasashen yamma suka yi tayin kira ga Korea ta Kudu da ta samar wa Ukraine makamai kai tsaye suna jaddada cewa makaman Korea ta Kudu za su yi tasiri matuka wajen tallafawa Kyiv ta kare kanta daga mamayar Russia.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za kuma mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Lambar da za a kira, kamar yadda aka sani, ita ce 2-2-9-6-5-6-5. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta tayani gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudu wa Mai, da kuma engineer mu na yanzu Raf McLean, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.